الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a nau ga watan Al-Muharram 16 ga watan Al-Muharram shekara ta 1433 bayan hijirar manzon Allah da 34 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 30 ga watan 11 shekara ta 2012. Takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da ƴan tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Na'am. Wato tambayar dan uwa shine karin bayani akan fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake cewa abubuwa uku tun mutumin da ya tattara su yake fada lafazin hadisin salasun man jama'a hunna faqad jama'a al-iman. Abubuwa uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tun mutumin da ya tattara su, to hakika ya hada imani, ma'ana ya kai gijin da ake bukata game da imani. Na farko sai yake cewa al-insafu min nafsihi, yi ma kansa adalci. Abinda ake kira da al-insaf, karka shiga haƙƙin kanka kuma karka bari wani ya shiga haƙƙinka. In an shiga haƙƙinka, kai kokarin fitar ma kanka gurgudan iya abinda yake haƙƙinka. In aka ce al-insaf, karka zalunci wani kuma karka bari kai a zalunce ka, kenan ma'ana ranka karka zalunce ta, ka tauye mata wani abu wanda yake na haƙƙinta. An gane ko? Abinda take bukata na hutu ko wasu abubuwa wanda suke na daba. Sannan yana daga ma kai adalci, duk wasu abubuwa wanda za su kusantar da ita da Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ka yi kokarin tsayawa tsayin daka game da aikata su. Shi ne yace al-insafu min nafsihi, kenan ka yi kokarin janyo ma kanka abinda zai amfane ta, kuma ka yi kokarin nisanta ta dangane da duk abinda zai cuce ta. Duk wanda ya haka to ya ma kansa adalci. Abu na biyu sai yake cewa wa ilqa'us salami ala al-ahlam aw kama kana, yin sallama ga jama'a gaba daya, sawa'an wanda ka sani da wanda baka sani ba. Kamar yanda a wani lafazi na daban aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ayu lislami khayr, qala tu'imu ta'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif, yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba. Dan ita ka'ida ta sallama ba ta da alaka da na san mutum. In dai na fahimci cewa dan uwana ne musulmi ba arni bane, to yana da haƙƙin, ko kuma in ce a ce mu ce sunna ne, in na hadu da shi ne masa sallama. Abu na uku sai yake cewa, me yake cewa? Wal infaqu min al-iqtar, ko kuma ala al-iqtar, wato ciyar da dukiya alal ikitar wato a bisa sananin bukatar ta al-iktar shine kenan abinda ake yin ne da al-iktar wato shine kwaro shi kuma galibi kwaro na kasancewa lokacin da abu ya kasance dan kadan ne mafi yawa kamar yadda ubangiji ta'ala yace wa kana al-insanu qatura da can fadar sa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama shine sai yace wal infaqu alal iktar wato da ciyar da dukiya a bisa kankantarta ma'ana kana da dukiya ɗan kadan wanda kai kanka ba ta wuce ba bukatarka amma duk da haka ka jure ka dau wani abu ka ba wanda yake mabukaci to waɗannan abubuwa guda uku ba kowa yake hada su ba illa mutumin da imani ya samu zama a cikin zuciyarsa yi maka adalci yin sallama ga jama'a sawa'an wanda ka sani da wanda baka sani ba da ciyar da dukiya akan kana da bukatar ta dan haka Allah ya yi mutanen Madina wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas me yake cewa kai na'am wai kasancewar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke nuna mana fadla ta ilimi wanda yake cewa wa innal malaikata la tabu ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yadlu lalle malaikun Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah yace suna shimfida fukafukan su su dina tashi lokacin da suka hango dalibin ilimi dan yarda da gamsuwa game da abin da yake nema shin abin da dan uwa yake tambaya wannan yake banci ilimi na addini ko kuma har ilimi wanda yake na rayuwa ma'ana na neman abinci ilimi na neman abinci baya ciki wannan fadala ce wadda take banci ilimi wanda yake na addini an gane ko lalle shi ilimi na neman abinci akwai lokacin da a kyaukyawar ni da a sanadiyar kyaukyawar niyya zai rikide ya koma ibada lokacin da ka nemi ilimi na rayuwa ba dan maslahar kanka ba illa domin maslaha ta al'umma ta musulmi ka nemi wannan ilimi dan kar ya zamanto a cikin jama'a ta musulmi a ce sun jahilci wannan ilimi sai sun je wajen arna sun koyo shi wanda ilimi ne bayan da za a yi rayuwa ta jama'a ta tabbata illa sai da shi kamar misali ilimi na likitanci ko ilimi na kere-kere da duk wasu abubuwa na cigaban al'umma ta musulmi to wannan in ka kyautata niyya akan neman wannan ilimi domin taimaka ma al'umma ta musulmi take yanke wannan ilimi neman ilimin yana rikida ya koma ibada a sanadiyar kyaukyawar niyya an gane ko amma don in ka takaita shi akan matsayin kawai ka samu iya wani matsayin ka na rayuwar duniya to bakin iya abinda ka samu ba ka da sakamakon lada akan wannan ilimi a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala don haka shi musulmi duk wani aiki na ibada duk wani aiki sawa'an na ibada da wanda yake na rayuwa iya abinda ake bukata musulmi yayi kokari ya kyautata niyya akan shi duk abinda zaka nema na ilimi kar ka neme shi kawai dan dai in samu shahada kaza in samu matsayi kaza in ka nema domin wannan shahada baki iya sakamakon ka wannan shahada da ka samu a lahira baka da komai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko wannan ilimi na addini in ka neme shi domin kai dai ka samu shahada kawai ka zamanto malamin makaranta ka ringa karantarwa kana daukan albashi a duk karshen wata to bakin iya amfanin wannan ilimi naka da ka nema bakin wannan shahada ka'ida ce Allah ya aje mana man kana yuridu la ajilata ajanna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura da waccan aya man kana yuridu al hayata ad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun dan haka babban kuskure ne ilimi na addini mutum ya sanya nihin shi kawai shi abinda yake bukata ya samu wata shahada wannan shahada wata nafila ce iya abinda zaka nemi ilimin addini ka neme shi ne kawai fi sabilillahi domin ka fahimci hukuncin addini ba dan wata shahada ba sawa'an ka same ta ko baka same ta ba duk daya amma in ta zamanto ita ce manufar ka to shine kashin sakamakon ka saboda haka magabatan kwarai suke zargi akan irin waɗannan abubuwa wanda mafi yawa a yau idan ka dauki ɗaliban ilimi na addini mafi yawan su gayar su shine shahada mafi yawa ah wallahi shi yasa su da yawa zaka ga mutum ana dora masa menene ake cewa babban dalil dalil nukta amma sai ka ga kasancewar ka kasa ganewa shin wai ya san wani abu ko na addini ba za ka ga alamar wani haraka ta addini tare da shi me yasa saboda tun wajen gini ne ba a gino ba kamar yanda ya kamata wanda kawai shi manufar shi wannan ilimi da yake nema ya neme shi ne kawai dan da ya samu wannan shahada ba ya yi shi bane ba kawai fi sabilillahi dan ya sanu hukuncin addini ya karantar da al'umma shi yasa mafi yawa zaka ga abubuwa sai ka rasa gane kansu wanda wannan shi kawai wani tsari ne wanda yake na zamani in ka dauki magabatan kurai ina ruwan su da wannan shahada ilimin da suka tara shahada ko certificate ba su to amma kasancewar wanda ake kira a yau ustaz doctor sai ya zo ya zauna ya shekara dari yana karatu a wajensu kuma bai kare ba bai kare abinda yake wajensu ba in ka dauki yanzu misali irin su Ibn Baz Allah ya yi kansa irin su Ibn Usaymin ko certificate ba su irin su Sheikh Albani ko certificate ba su to kuma ga yau duk waɗanda suke da katira in za su yi wani bahasi dole ne sun koma littattafan su ana kamar yanda malam wani ya ce kaza ba komai bai kai su wannan matsayi illa kyakkyawar niyya bare na'am yake cewa eh kafiyata to bayani ya gabata kai sujada akan kujera ai dole ka sauka kasa sai dai in ya kasance baka iya kai goshin ka kasa ko da ka sauka kasa shine zaka iya yin sujadar akan kujera ita sujada ta karatun alqur'ani ba sharadin ta bane ba fuskantar alqibla duk inda kake fuskanta zaka iya yi illa kasancewar abinda aka fuso ka fuskanci alqibla an gane ko dan tana da bambanci da sallah sallah ita kadai ce Allah yace mana wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu li Allah yakuna lin-nasi alaykum hujja sallah ta farilla ko ta nafila matukar kana da ikon fuskantar alqibla dole ne ka fuskanci alqibla amma ita sujada ta alqur'ani an so a fuskanci alqibla amma ba sharadi bane ko wanda yake nata waye wannan na'am wa alaikum salam ban gane ba kamar yanda kake nihi me kake fara abinda kake tambaya menene gwalgwadon tafiyar da wajibcin zuwa juma'a yake saraya daga kan mutum an gane ko sai mu ce shine gwalgwadon tafiyar da ta kai za a yi kasarun sallah saboda ita kasarun sallah na kasancewa akan duk wata tafiya wadda za a iya kiranta a al'adanci gulaguro ba tare da kayyade iya wani adadi wanda yake na kilo ko kuma mil domin kar mu manta bayani ya gabata fada wadda take mai rinjaye babu wani iyakan cewa dangane da gurgurdan tafiya wadda aka yi kasarun sallah duk abinda za a iya kiran shi gulaguro a al'adanci to ya halatta a yi kasarun sallah kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi na cikin Muslim Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya fita gulaguro na mil uku ko kuma farsafi uku manzon Allah na yin kasarin sallah. Don haka kayyadewa cewa mil 48 wanda in ka hada shi da kilon mu zai ba da kilo 82 da kusan meter 600. Wannan lalle jumhur malamai sun dan kalli wani dan gwalgwado ne a wajen tafiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma babu dalili wanda ya kayyade cewa dole sai kai tafiya da kai mil 48 sannan za ka yi kasarin sallah. Don haka malamai irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa, a cikin littafin sa Majmu'ul Fatawa yake cewa Ubangiji ta'ala yayi idlakin safar tayi kawai, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salah, idan kun yi gulaguro a ban kasa Allah ya ce ba laifi akan ku da za ku yi kasarin sallah ne raka'a hudu ku dawo da ita ta zama biyu. To Allah bai kayyade ba, manzansa bai kayyade ba, ta ina za a gane? Malamai suka ce sai mu koma al'ada. Duk abinda a al'adanci a yankin ku za a iya kiran shi gulaguro, to ya halatta a yi kasarin sallah ko mun kusacin sa, amma duk abinda a al'adar ku ba za ku iya ce masa gulaguro ko mun nisan shi, to ba za a yi kasarin sallah. Yanzu misali muna mutumin da ya tafi murya, in za mu iya cewa ya yi gulaguro zuwa murya, to ya halatta ku murya ka tafi kai kasarin sallah. Amma zuwa murya idan ba za mu ce masa gulaguro, za mu iya cewa wane ya tafi unguwa ko ya tafi nan ya dawo, to wannan baya halatta kai kasarin sallah. Dan haka kenan gwalgwadon tafiyar da za ka iya yin kasarin sallah shi ne gwalgwadon abinda yake sauka daga kan mutum na wajabcin zuwa juma'a. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul hajji, mun tsaya ƙarshen wato babi na hudu, baban da ke bayani dangane da fadala ta hajji wadda take karɓarwa. Wanda bayani ya gabata, ita hajji wadda take karɓarwa kamar yadda malamai suka bayyana, suka ce ita ce hajjin da wani abu na ɗaukan zunubi bai cuɗanya da ita ba. Ka gama hajji salim alim, baka taka ma wani, baka zubda masa ba, an gane? Ko sawa'an tsakaninka da Ubangijinka ko tsakaninka da bayinsa. To wannan ita ce, wasu malamai suka ce abinda ake kira da alhajjul mabrur, ma'ana karɓaɓɓar hajji, tare da cewa wasu malamai suka ce hajjin da ta kunshi al'amurra biyu ita ce karɓaɓɓar hajji: kyaukyawar niyya yi dan Allah, ba dan a ce maka alhaji ba, ko dan kar a ce wani fa ya mallaki abin da ya dace ya tafi ya yi hajji amma har yanzu bai je ba, saboda masu yawan magana bari mu je mu ma dai mu sauki, an gane ku? Iya abin da ake bukata ka saka kyaukyawar niyya za ka je wannan hajji domin sauki iya nauyin da Allah ya dora maka. Abu na biyu shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai kokari kai hajji kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar. To duk hajjin da ta hada waɗannan abubuwa biyu, malamai suka ce ita ce hajji wadda take karɓaɓɓa, an gane? Kuma ba laifi sai ka hada da wancan na hukun cewa ta kubuta dangane da ɗaukar zunubi, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yake cewa: man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummu, duk wanda ya yi hajji ya gama bai yi wata mummunar magana, bai yi wani mummunan aiki, bai yi wani rashin da'a ga Ubangijinsa, kaga anan ka kubuta game da haƙƙin bayi, ka kubuta dangane da haƙƙin Ubangijinka. Manzo Allah ya ce zai koma kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi. Wannan hadisi kadai ya isa ya nuna mana wato fadala ta hajji, wanda fadala ta hajji ta wuce a lissafa, wannan ɗaya ne daga cikinsu. Wanda kar mu manta, akwai hadisi wanda yake sahihi, duk da cewa takan iya yiwuwa ba kan sharaɗin malam yake ba, don haka bai zo da shi ba. Hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa: al-umratu ila al-umra kaffaratu lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jaza'un illa al-janna. Manzon Allah yake cewa hajji karɓaɓɓa ba ta da wani sakamako a wajen Ubangiji tabaraka wata'ala a gobe kiyama, face aljanna. Yau za mu tashi kenan babi na biyar. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah: babu fardi mawaqitil hajji wal umra. wato malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da yake na farilla shine wato lokata waɗanda suke na haji da umra kasancewar mawaqitul hajji wal umra wannan abu ne wanda yake na wajibi ko kuma ka dauki farz anan bi ma'ana al-qadr ma'ana gurgudu kenan wanda daman na ɗaya daga cikin ma'anarsa yana ɗaya daga cikin ma'anoninsa shi lafazin al-farz yana daukan ma'anar al-qadr wato gurgudu kenan anan sai ka ce babu fardi mawaqitul hajji wato babu ne wanda ke bayani dangane da gurgudan lokata waɗanda suke na haji da umra domin lafazin mawaqiti jam'i ne na miqat kamar yanda in kace mi'ad jam'in sa shine mawa'i idan aka ce miqat wato shine wato mawdi'ul ibadati aw zamanuha a takeice kina wannan a shar'anci amma in a duga ne in aka ce al miqat ma'anarsa shine al hadd wato iyaka an gane ku iyaka shine ake kira da al-miqat wani abu wanda yake da iyaka to amma in muka dawo a shar'anci in aka ce al-mawaqit ko kuma mawaqitul hajji wal umra sai mu ce mawdi'ul ibadati aw zamanuha wuri wanda ya dace ayi ibada ko kuma zamaninta domin mawaqitul hajji da umra ya kasu kashi biyu akwai al-mawaqitul zamaniyya akwai al-mawaqitul makaniyya al-mawaqitul zamaniyya lil hajji hiya al-ashhur thalatha allati dhakaraha Allah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi al-hajju ashhurun ma'lumat ubangiji ta'ala yace hajji ita hajji wasu watanni ne waɗanda suke sanannu adun kula haka Allah ya fada to amma manzansa sallallahu alaihi wasallama sai ya bayyana mana wasu watannin ne shine shawwal zulqa'ada zulhijja waɗannan watanni uku sune ake kiran su al-mawaqitu zamaniyya lil haji lokata waɗanda suke na zamani ga haji wanda baya halatta mutum yayi harama da haji sai a cikin ɗaya daga cikin watannin nan imma a cikin watan shawwal tun farkon sa yau din aka ce watan sallah azumi ya tsaya to tun a wannan lokaci zaka iya daukan harama ta haji an gane ko wanda ba zaka sauke wannan harami in ifradi ne kake sai a ran 10 ga wata lokacin da aka je aka yi jifa na farko aka yanka hadaya aka yi aski a wannan lokaci zaka yi tahallulul awwal wannan kenan ga wanda yake mufrid idan mai tamattu'i ne in yayi umra a cikin watan shawwal ya ci gaba da zama a nan birnin makka har Allah ya kai shi lokacin haji kafin ya dawo gida yayi haji to wannan shine ake kiran shi mutamatti ko kuma mutumin da zai yi kirani wanda ya hada haji da umra gaba daya a cikin niyya amma mutumin da yayi umra a cikin watan ramadan sai ya ci gaba da zama a birnin makka lokacin haji yayi ya fita yaje yayi haji wannan ba a kiran shi mutamatti domin shi tamattu'i na tabbata ne akan mutumin da yayi umra a cikin wata daga cikin watannin haji imma a cikin shawwal ko a cikin zulqa'ada ko a cikin zulhijja kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi to wannan sune ake kiran su al mawaqitul zamaniyya lil hajji lokata waɗanda suke na zamani domin yin haji waɗannan watanni guda uku kaga don haka a cikin watan Rabi'ul Awwal ba za ka ce ba bari in tafi in je in yi haji ko a cikin watan Rabi'ul Tsani ko a cikin watan Ramadan ka ce bari in je in yi haji in kai harama da haji a cikin ɗaya daga cikin watanni ba waɗannan watanni guda uku to wannan haji ce ba tatta domin haji tana da lokaci wanda yake kayyadadde wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kayyade mata da nasi na Al-Qur'ani shi al-miqatu zamani lil umra shine malamai suka ce jami'u ayyamis sana gaba ɗayan kwanukan shekara duk ran da ka samu dama kana iya zuwa ka je kai umra sai malamai suka toge suka ce illa fi ayyami mina liman hajja sai dai kwanukan mina shine ma'ana 11 ga watan zulhijja da 12 da 13 ga mutumin da yake cikin aikin haji to wannan shi an karhanta masa yaje umra a cikin waɗannan kwanuka ya bari har ya gama aikin haji in ya so yana buƙatar yin umra sai ya koma yi kenan don haka iya abinda zamu gani a wannan babi shine wato al-mawaqitul makaniya wato lokata ma'ana wurare wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade ga duk mutumin da yake nihin yin haji ko umra shine malam yace babu fardi mawaqitul hajji wal umra wato babi ne wanda ke bayani dangane da gwalgwadan wurare waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade ga menihin haji ko umra ko kuma abinda ke nuna cewa su waɗannan mawaqit abubuwa ne waɗanda suke na farilla dole mutum ya kiyaye su wanda bayani zai zo nan gaba mutumin da yake tare miƙati miƙe kansa قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير وابن معاوية الجؤفي قال حدثني زيد بن جبير انه اتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فستات وسرادك فسألت من اين يجوز ان اعتمر قال فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة wato Zaid ibn Jubair Allah ya ji kansa ke cewa naji ma Abdullahi dan Umar a matsaukin sa ma'ana gidansa naje ta kanas walahu fustadun wasuradik an gane ko kuma na iske shi a masaukin sa masaukin nasa yana da rumfa wato da ginshikanta abinda ake kira da fustad shine ma'ana abinda ake durawa a saman turaku idan an gina wato lokacin da ake nihin yin rumfa kenan dan mazicin da ake zuttawa a sama shine ake kira da fustad suradik ginshikan da ake kafawa domin dora rumfa akan su shine ake kira da suradik shine sai yace walahu fustadun wasuradik wato yana da rumfarsa a nan masaukin sa fasaltuhu sai na tambaye shi min aina yajuzu an a'tamir ta ina ya dace wato na dau umra ma'ana ne harama dangane da yin umra ina ya dace ne قال سي ابن عمر يجي دشي فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا من زال الله صلى الله عليه وسلم يا قيد يما متان النجد واتو ونوري واند اكي كرنش دا قرن واند اكي كرنش قرن المنازل ان ام بچيش قرن المنازل دومين كسن چي ور وسو زنگوناني ودن دسكي ورن كسن زنگو غوما واند ربن سا yankin Najd yana cikin wani yankin yana cikin Saudiya wani yankin yana cikin Sham wani yankin yana cikin Yaman da sauransu to shine ake ce masa Qarnul Manazil to shine iya wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade ma mutanen Najd sai yake cewa wali ahlil Madina su ko mutanen Madina manzon Allah ya kayyade musu Zulhulaifa ma'ana wurin da ake kiran shi Zulhulaifa nan ne iya wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance musu cewa duk mutumin da yake nihin haji ko umra to nan ya zama wajibi akan shi ya tsaya ya dau harami kada ya ketare wannan wuri ba tare da harami ba sai ya ce wali ahli shami da juhufa su kuma mutanen sham manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iyakance musu wurin da ake kiran shi da aljuhufa kamar yadda bayani zai zo nan gaba akan waɗannan al-mawaqitul makaniya nan shi iya abin da ya masa tambaya dangane ta ina ya dace in dau umra shi Ibn Umar sai ya ce masa to kashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen Najd ga inda ya yanke musu inda ya iyakance musu mutanen Madina ga iya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance musu haka mutanen Sham manzon Allah ya iyakance musu wurin da ake kiran shi Juhufa kenan don haka baya dacewa ka ketare ɗaya daga cikin waɗannan wurare ka nihi birnin Makka da nihin haji ko umra dole sai kana ɗauke da harami mun gane abin da yake nini kenan wannan abu ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana gurgudan shi cewa ga iya inda mai haji zai dau harami ko kuma mai nihin umra ko kuma ka dauki farada ha manzo Allah ya farlanta ya wajabta ma cewa su mutanen Najd wannan wurin da ake kiran shi Qarnul Manazil nan ne tilas akan su dole anan za su dau harami mutanen Madina a wurin da ake kiran shi Zarhul Haifa mutanen Sham a wurin da ake kiran shi da Al-Juhfa don haka shi al-Imam wannan al-Imam Bukhari Allah ya ji kansa yana ɗaya daga cikin malaman da suka tafi akan cewa baya halatta mutum ya ketare harami ba ko ketare miƙaci ba tare da harami ba an gane ko kamar yadda wasu malamai suke ganin halaccin haka babu qaulillahi ta'ala وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا شبابا عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سأل الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى رواه ابن عيينة عن أمر عن إكرمة مرسلا وتوانم بابيني واندكي بياني دنغني دا ما أنر بدر الله سبحانه وتعالى وتزودوا الله يجي كي بذرية كي جماعة مؤمنين lafazin watazawwadu an ciro shi ne daga zad in aka ce zad shi ne wato guzuri wanda mai bulaguro ke dauka shi ne ubangiji ta'ala ya ce watazawwadu ku yi guzuri ya ku jama'a ta mu'minai fa inna khairaz zadi taqwa ubangiji ta'ala ya ce tsara dokoki na shi ne fiyayyen guzuri dan babu guzurin da ya wuce wato shi ne tsara dokokin ubangiji tabaraka wa ta'ala shine malam sai ya shigo da hadisin Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa mutanen Yaman sun kasance suna zuwa haji amma ba sa daukan guzuri waye kuluna sai su ringa cika baki suna cewa na halul mutawakkilu mu ne masu dogaro da Ubangiji ga mutun daga kasar mu muka taso babu komai tare da mu wanda su kuma ba su san ba cewa wannan sabanin tawakkali ne wannan ba a kiran shi tawakkali iya abinda malamai suke kiran shi tawakkul an gane ko komawa da baya da lalacewa dan shi tawakkali malamai suka ce shine qada'un nabri anil asbabi ba'da tahiyatil asbab wato bayan ka shirye dukkan wani sababi ka dau matakkai to duk matakkan da ka dauka sai ka ki waiwayawa zuwa gare su sai ka bar ma ubangiji tabaraka wa ta'ala lamarin sa an gane ko abinda ka sa gaba sai ka dau matakan da kake ganin cewa da izinin Allah in an biyo ta kansu za a iya cimma manufa to bayan ka dau waɗannan matakai gaba daya sai ka kauda dibin ka da tunanin ka daga wannan sabubba sai ka maida zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala yanzu misali mutumin da yake neman arziki me ya kamata yi in ma ya rungumi noma ko kiwo ko wata sana'a ta daban idan noma ka sa gaba misali ka sassabe gona ka kai taki an yi ruwa ka je ka yi shuka to sai ka kauda tunaninka dangane da wannan shuka da kai cewa aini sai da na zabi iri wanda yake mai kyau kuma ruwa aka mana isasshe wanda ba yanda za a yi shukar mu ta ki fitowa dole ne kawai ta fito idan kai haka ka dogara akan sababinka to iya abinda za ka yi kai dai ka riga ka dau mataki ni za a yi sai ka kauda kai dangane da duk wannan sababi da ka kama sai ka maida tunaninka zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala ka ringa roƙonsa akan cewa ya tabbatar maka dangane da samun abin da ka sa gaba to shine malamai suka ce qada'un nazari anil asbabi ba'da tahayyatil asbab ka yanke dibin ka da tunaninka dangane da duk wani abu wanda yake sababi bayan ka rige ka dau sababi ka dauki mataki akan abu shine ake kira da tawakkali to shine anan sai suke rayawa cewa nahnul mutawakkilu ai mu masu dogaro ne ga Ubangiji ta'ala ni za a yi sai Abdullahi dan Abbas sai ce fa iza qadimu makka in sun je birnin makka sa'alun nas wato sai su ringa roƙon mutane suna musu maula suna bara to a ina tawakkali yake in har kana da tawakkalin an gane ko kenan bai dace ba a ce ka roƙi mutane har ma a wata riwaya ne suke faɗa cewa suke ai mu alhazzai ne waɗanda suke bakin Allah yaya za a yi mun zo da nihin muhajjici ɗakinsa kuma ya kyale mu haka nan yake ciyar da mu cewa suke na hujju baitallahi a fala yudimuna ɗakin Allah ne muka zo domin mu ziyarta kuma yaya za a yi ya kyale mu yake ciyar da mu don haka ba sa ɗaukan uzuri su mutanen Yaman a wancan lokaci to shine sai Abdullahi dan Abbas ya ce fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya turo da wannan sako Allah ya ce watazawwadu ya ce ku zuriya ku jama'a ta mu'minai ayar dai ta sauka a sababin su amma ta hada dukkan mu'minai har zuwa kiyama dole ne mai nihin zuwa haji ko umra ko wani bulaguro na daban dole mutum ya dau sababi kan shine ma'ana ka dau zuri dan malamai suka ce al-ibra bi umumin lafzi la bi khususi sabab karka ce akan mutanen Yaman ta sauka ni a yau ina iya tafiya ba tare da na dau guzuri ba lafazin da yake bance su fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya turo da wannan sako Allah ya ce watazawwadu ku guzuri ya ku jama'a ta mu'minai fa inna khairal zadi taqwa ubangiji ta'ala ya ce taqwa ita ce fiyayyen guzuri to dan haka kasancewar anan malamai suka ce ya dace ga duk mutumin da ke nihin haji ko umra wato yayi kokari yayi guzuri wanda yake isasshe wanda zai kame fuskar sa dangane da roƙon jama'a dan Ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi yabo a cikin alkur'ani ga mutanen da ba sa roƙon jama'a kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa lil fuqara'i allazina utiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf tarifu hundi sima hulla ya sa'aluna nasa ilhafa don haka kuma shi tawakkali baya tabbata game da roƙon jama'a in ka ce kai mai tawakkali ne kuma kana roƙon jama'a to tawakkalinka bai tabbata ba kenan a nan tawakkali wanda yake na haƙiƙa shi ne wanda za ka wadatu dangane da abin da ke hannun jama'a kamar yadda al'amarinka zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan ku dole sai ka ɗau mataki dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul mutawakkilina amma manzon Allah bai taba huta bulaguro ba tare da ya dau guzuri ba shi ma ne yake cewa Sufyan ibn Uyayna ya rawaito wannan hadisi daga Amr ibn Dinar daga Ikrima hadisi ne mursal ma'ana wanda ya takaita akan wato Abdullahi dan Abbas an gane ku ba tare da kenan ya isa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa hadisin ya zo ta wata hanya hadisi ne wanda yake mausul don haka kenan malam ya yi isharar cewa wato hadisin kenan ya zo mausulan mursalan wa mausulan duk da cewa in aka ce abinda ake nimi da mursal shine kenan hadisin da tabi'i ya ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya ambaci sahabin da ya rawaito ta kansa amma wannan riwaya ta malar riwaya ce mursula kenan yana ishara ne cewa ya zo ta wata hanya shi Ikrima shi ya rawaito hadisin ba tare da ya jingina ma wato Abdullahi dan Abbas babu muhalli ahli makkata lil hajj wal umra wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da inda ya dace wato mutanen makka su dau harami domin yin haji ko umra shi lafazin muhall ismul maf'ul ne an ciro shi ne daga al-ihlal in aka ce al-ihlal wato shine rafu sawt wato daga murya kamar yanda ubangiji ta'ala yace wa ma uhilla li ghayri llahi bi domin kasancewar suna daukaka muryar su a wajen fadar labbaika allahumma labbaika to dan haka sai aka yi amfani da wannan lafazi dangane da daukan haramin shi ma sai ake ce masa al-ihlal an gane ko fadada ma'anar ce aka yi daukan haramin shi ma aka ce masa al-ihlal domin shi fadar labbaika allahumma labbaika yana kasancewa kai tsaye bayan mutum ya dau harami to shine anan da yace babu muhalli ahli makkata lil hajji wal umra babi ne wanda ke bayani dangane da inda ya dace ɗan makka su dau harami domin yin haji ko umra qala haddathana musa ibn isma'il huwa tabuzaki min misri qala haddathana wahay wa ibn khalid قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم كن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث عيشة حتى أهل مكة من مكة واتو عبد الله بن عباس الله إكارا مسيدا كيشيوا للي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا إيا كان شيما متانا مدينة إن ذاس الأوهرني ورن أكي كرن شيد زنه ليفا wanda kuma suna kiran shi da suna na biyu shine Abiyar Ali Abiyar Ali Abiyar jami'i ne na biyar biyar in ma ka ce biyar ko kuma ka ce biyar kamar yanda Allah ya ce wa birin muqallatin wa qasrin mashi shine suke cewa Abiyar Ali kenan wannan wuri shine iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance ma mutanen Madina shi zul hulaifa tsakanin shi da birnin da madina ta da tafiyar mil 12 ne to amma a yau yana cikin tsake tsakin birnin madina wanda kuma wannan miƙati na mutanen madina shine yafi kowane miƙati nisa daga cikin waɗannan mawaki cikin guda biyar tsakanin zul hulaifa da birnin haramin makka tafiya ce ta kilo 450 kinan kamar daga damagaran zuwa kwanni tafiyar kilo 450 sai ya ce wali ahli sham da juhuba su kuma mutanen sham wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iyakance musu wurin da ake kiran shi da al-juhuba wanda shi al-juhuba an ciro shi ne daga al-ijhaf al-ijhaf wato shi ne ka tumbike abu kasancewar wata alƙarya ce ruwan maliya wato yayi ambaliya sai ya cinye wannan alƙarya gaba daya to sai ake kiran sunan wurin al-juhufa wanda har yau wurin a cikin ruwa yake to wannan shine inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iyakance ma mutanen sham zamu iske da mutanen masar wanda kar mu fahimci cewa yake banta ga su duka har mu nan misali irin su Niger su Nigeria su Togo su Ghana su Benin mutanen da Afrika ta yamma da sauran mu gaba daya miƙatin mu nan wurin da ake kiran shi al-Juhufa wanda tsakanin sa wato da Makka tafiya ce ta kilo 183 kilo 183 tsakanin Juhufa wato da haramin Makka sai ce wali ahli Najd da qarnal manazil wato mutanen Najd manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance musu wurin da ake kiran shi da qarnul manazil wanda shi qarnul manazil tsakanin shi da haramin Makka tafiya ce ta kilo 75 tsakanin sa da haramin Makka kilo 75 sai ce wali ahli al-yamani ya lamlam su kuma mutanen Yaman wanzan Allah ya iyakance musu wurin da ake kiran shi ya lamlam ya lamlam tsakanin shi da haramin Makka tafiya ce ta kilo 92 ko mu ce 92 nabiyar in insha Allah bayani zai zo nan gaba akan shi sai yace wali man ata alaihinna yace wannan wurare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade cewa hunna da hunna wato na masu wurin ne an gane ko kenan su mutanen Madina miqatun Zulhulaifa mutanen Sham al-Juhfa mutanen Yaman wato Yamlam su kuma mutanen Najd karnul manazil shine sai yace hunna da hunna sai yace wali man ata alaihinna da wanda ya biyo ta kansu yanzu misali dan Niger lokacin da ya hau jirgi da ya sauke shi a Jidda kai din jirgi ya wuce da shi Madina ya dan gama kwanukan sa a Madina kaga idan zai dauko umra ba maganar yace sai ya dawo miqatun su na ɗan Niger wanda ake kiran shi al-Juhfa miqatin mutanen Madina a wannan lokaci ya zama shine miqatin shi don haka yace wali man ata alaihinna yace da wanda yazo ta kansu sai yace min garihinna yace daga waɗanda suke ba nasu ba kenan kai ba miqatin ku bane amma sai Allah ya kai ka can idan ka tashi to miqatin waɗannan jama'a kai ma shine miqatin ka shine sai yace min man arada al-hajj wal umra amma fa ga wanda ke nihin hajji ko umra don haka anan malamai suka fahimci cewa shiga Makka ba dole bane sai da harami a inda shiga Makka yake zama tilas sai da harami mutumin da yake nihin hajji ko umra amma in baka nihin hajji ko umra haka zaka shiga birnin Makka ba maganar cewa sai ka sanya harami don haka manzon Allah ya kayyade sai ya ce min man arada al-hajja yace ga wanda yake nihin hajji sai ya ce wal umra ko kuma umra an gane ko wanda zamu miske riwaya min man arada al-hajja aw al umra sai ya ce wa man kana duna zalika dan karka fahimci cewa wanda yake nihin hajji kenan kadai shi wannan dole ne sai da wannan ba sai da harami ba nan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna mana sawa'an hajji kai nihin ko umra ko kuma hajji da umra a haɗe to baya halatta ka shiga birnin Makka dole sai da harami sai ce wa man kana duna zalika duk wanda yake koma bayan miqati manzon Allah yace fa min haisu Aisha ta inda wato ya fara haramin sa ma'ana inda yake in yayi niyyar hajji ko umra to anan kawai zai dau haramin sa yanzu misali kaddara cewa tashar agadas ita ce Makka cewa nan tribin ita shine miqati kaga mutumin da ya fito daga wajen duwa kaga ai bayyana halatta ya ketara tribin in yana nihin ya je misali tashar agadas domin yin haji ko umra dole sai yana dauke da harami domin me yasa nan shine wurin da aka iyakance to amma kamar mu da muke nan sai muka yi nihin haji ko umra shin a ce dole sai mun koma turbin mun dauko harami sannan za mu wuce to don haka shi ne manzon Allah sai ya ce fa min haisu Aisha wa man kana duna zalika duk wanda ya kasance koma bayan miqati kenan masaukin shi yana koma bayan miqati kamar yanzu anan da muka ce Zulhulaifa tsakaninta da Makka kilo 450 sai ya kasance kai ta wannan hanya tsakaninka da Makka duka bai wuce kilo 100 ai kaga ba maganar cewa sai ka koma can Zulhulaifa ka dauko harami sannan ka dawo daga inda kake daga nan zaka dawo harami kai gaba shine sai yace hatta ahlu Makka ta min Makka manzon Allah yace hatta da ƴan Makka miqatin su shine birnin Makka dan Makka kawai daga gidansa daga nan zai dauki harami ya fito da ya fito kofar gida kawai sai ya fara labbaik Allahumma labbaik gidan shi shine miqatin sa wannan kenan yana nuna mana kenan miqatin mutanen Makka domin yin haji ko umra shine wato birnin Makka wannan shine mahallin shahid da yace hatta ahlu Makka ta min Makka ƴan Makka manzon Allah yace Makka ita ce miqatin su ba maganar cewa sai sun fita bayan gari amma fa wannan dangane da haji don haka kai ma alhaji da ka tafi ka dauko umra daga Madina ka zo ka gama umra ka ci gaba da zama a birnin Makka ran 8 ga wata a masaukin da aka sauke ka za ka yi wanka ka saka ihraminka da zarar an fito kofar gida kawai sai ka fara labbaik Allahumma labbaik ba maganar cewa sai ka fita bayan gari babu miqati ahlil madina wala yuhillu qabla dhil hulaifa wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da miƙatin mutanen Madina. Malam yace ƴan Madina ba za su dau harami ba kafin zawwa Zulhulaifa. An gane ko? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yazo nan Zulhulaifa, sannan manzon Allah ya dauki haramin sa, kuma nan ne manzon Allah ya iyakance ma jama'a. Don haka malam yana ɗaya daga cikin malaman da suka tafi akan cewa bayya halatta kafin ka zo miƙati ka dau harama ta haji ko umra, dole sai ka zo wurin da aka kayyade, tare da cewa wasu malamai suna ganin halaccin haka. Qala haddathana Abdullah ibn Yusuf huwa at-Tinnisi qala akhbarana Malik huwa ibn Anas ibn Malik al-Asbahi النافي هو مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجهفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله يعني ابن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. Wato Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace su mutanen Madina za su dau harami daga wurin da ake kiran sa Zulhulaifa, su kuma mutanen Sham daga wurin da ake kiran shi Juhufa, su kuma mutanen Najd daga wurin da ake kiran shi da sunan Qarnul Manazil. Abdullahi dan Umar yace labari ya cimmu, wasu jama'a suna fada cewa wai lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce su ko mutanen Yaman za su dau harami daga wato Yalamdam. Shi ne iya abinda Abdullahi dan Umar ya ji waɗannan wurare uku daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma na hudun nan bai ji shi ba, tare da cewa hadisi ya inganta Jabir ibn Abdullah al-Ansari da Aisha sun rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wuraren nan hudu ya zana. An gane ku? Bayan wannan ukun wanda Ibnu Umar ya kiyaye, to akwai cikon na hudu shine Yalamlam, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade ma wato mutanen Yaman, wanda ya gabata kuma a wancan riwaya ta Abdullahi dan Abbas. Dan haka yace wa balagani labari ya cimmu, wasu jama'a suna fadar cewa Yalamlam shine wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade ma mutanen Yaman cewa baya halatta su ketare ba tare da sun dau harami ba. Ash-shahid dai anan na nuna mana miƙatin mutanen Madina shine wurin da ake kiran shi Zulhulaifa. Babu muhalli ahli Sham, wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da wurin da mutanen Sham ya zama tilas akan su dau harami. قال حدثنا مسدد هو ابن مسترحد ابن مسربل قال حدثنا حماد هو ابن زيد ابن درهم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولي أهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمحله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. وفي عبد الله بن عباس كيشي ومزون الله صلى الله عليه وسلم mutanen Madina ya iyakanci musu Zulhulaifa, mutanen Sham su ko Juhufa, mutanen Najd su kuma Qarnul Manazil, mutanen Yaman su kuma Yalamlam. Manzon Allah sai ya ce fa hunna lahunna, waɗannan wurare na masu su ne, wali man ata alaihinna da wanda ya biyo ta kansu, min gairi ahalihinna wato ba mutanen su ba kenan, duk wanda ya biyo ta kai hanya ta kawo shi. Liman kana yuridu al-hajj wal umra, ga duk wanda ke nihin haji ko umra. Sai manzon Allah ya ce faman kana dunahunna, duk wanda ya kasance masaukin shi na koma bayan miƙati, fa muhalluhu min ahlihi, manzon Allah ya ce wurin daukar haramin sa daga cikin iyalinsa, ma'ana gidan da yake daga zai dau harami. Sai ya ce wa kazaka hatta ahlu makkata yuhilluna minha, haka nan mutanen Makka su ma daga birnin Makka suke daukar haramin su, ba maganar cewa sai sun fito waje. ash-shahid dai anan yana nuna mana kenan mutanen Sham wato inda aka kayyade musu wurin da ake kiran shi al-Juhfa babu muhalli ahli Najd wato wannan babu ne wanda ke bayani dangane da wurin daukar harami na mutanen Najd qala haddathana Ali qala haddathana Sufyan annahuma qala hafidhnahu min az-zuhri an salim an abi waqta an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala haddathana Ahmad qala haddathana ibn Wahab qala akhbarani Yunus wa ibn Yazid al-Aili an ibn Shihab an salim ibn Abdullah an abihi radiyallahu anhu annahu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محل أهل المدينة ذو الحليفة ومحل أهل الشام مهيع وهي الجهفة وأهل نجد قرن قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه ومحل أهل اليمن يلملم wato Abdullahi dan Umar ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada wurin daukan harami na mutanen Madina shine Zulhudaifa mutanen Sham wurin da ake kiran shi da mahaya'a ita ce ake kiranta da Juhfa an gane ko ainihin sunanta shine mahaya'a da ruwa ya zo ya malaye wuri ya cinye shi sai sunan ya canza sai ake ce masa Juhfa sai yace mutanen Najd su kuma qarn shine manzon Allah ya iyakance musu kenan qarnul manazil ko kuma kace masa qarnul sa'ali Ibn Umar yake cewa jama'a sun raye cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wurin daukan harami na mutanen Yaman wurin da ake kiran shi Lamlam yace amma fa walam asma'u ni dai ban ji ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai ji ba amma Jabir da Abdullahi dan Abbas da Aisha Allah ya kara musu yadda gaba ɗaya su sun ji wannan lafazi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma wasu sauran sahabbai babu muhalli man kana dunal mawaqit wato wannan babu ne wanda ke bayani dangane da wurin daukan harami na wanda ke koma bayan miƙaci qala haddathana Qutayba wa ibn Sa'id ibn Jamil ibn Darif al-Baghlani قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذو الحليفه ولي اهل الشام الجهبة ولي اهل اليمن يلملم ولي اهل نجد قرنا فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن كان يريد الحج والعمره فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها حديث دي شيني دي كمي ميتوا وانا شيني ما لمسكي شيوا فكه البخاري في تراجمه حديث ديني أما غا يا إبابي يا قصبوما إذن يا إبابي نمسمى يا وتقبع شي يا هدارو أشكين حديث سي ترجمه ونبابي نمسمى to shine anan sai yake cewa wurin da wanda ke koma bayan miƙati ina ya dace ya dau harami to shine anan ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen Madina ya iyakance musu Zulhudaifa su ko mutanen Sham wurin da ake kiran shi Juhfa mutanen Yaman su kuma Yalamlam mutanen Najd manzon Allah ya iyakance musu wurin da ake kiransa da sunan qarnul manazil sai manzo Allah ya ce fa kunna la kunna wadannan wurare na masu sune sai ya ce wa liman ata alaihin min ghairi ahlihin da duk wanda ya biyo ta kansu mimman kana yuridul hajj wal umra ga wanda ke nihin hajji ko umra sai ya ce fa man kana duna kunna fa min ahli duk wanda yake koma bayan miƙati manzo Allah ya ce to daga cikin iyalinsa ma'ana daga masaukin shi anan zai dau harbi wannan shine kenan mahallu shahid gabar da ta sa malam yayi tarjuma wannan babi sai yace hatta inna ahla makkah yahilluna minha hatta da yan makka ne daga birnin makka za su yi babu muhalli ahli al-yaman wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da wurin daukan harami na mutanen Yaman qala haddathana mu'allabniya قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجوفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث عيشة حتى أهل مكة من مكة. Ganiku in ka lura kuma kowane hadisi da malam ya shigo da shi zaka lura da cewa hanyar ta sha bamban da waccan hanya kowanne yana da wata hanya wasu malaman sanar da ban wanda ya rawaito hadisi ashahid a cikin wannan hadisi da manzon Allah ya ce wali ahli al-yamani ya lamlam su mutanen Yaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance musu wato shine wurin da ake kiran shi ya lamlam sai yace hunna li ahlihinna sabani ga durwaye da ta gabata hunna lahunna waliman ata alaihinna min gairi ahlihinna a waccan sai yace min gairihinna nan ku sai yace hunna li ahlihinna wadannan wurare dai na masu sunna sai yace wali kulli ati haka nan ga dukkan mai zawwa ata alaihinna wanda ya biyo ta kansu min gairihin an gane ko man arada alhajja wal umra babu zatu irqil li ahli al-iraq wato wannan babu ne wanda ke bayani cewa wurin da ake kiran shi zatu irq wato na mutanen iraki ne wannan shine cikon nabiyar kenan daga cikin al-mawaqi ta al-makaniya qala haddathana ali ibn muslim qala haddathana abdullah ibn numayr wal hamdani qala haddathana ubaydullah an-nafi عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عند ريقنا وإن أردنا قرنا شق علينا قال فانظروا هذوها من دريقكم فحد لهم ذات إر واتو عبد الله دان عمر كي تشيوا واتو لوكاتين دا اكا بودي ودانن براني غدا بيو an gane ba ana nihi ba ko aka bude su da yaki ma'ana lokacin da aka bude su bayan an gina su birnin Kufa da birnin Basra domin birane ne biyu wanda Umar ya gina su a zamanin yana khalifa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ci daula ta Farisa da yaki anan far aikin da Umar ya assasa shine ya gina waɗannan birane biyu birnin Kufa da birnin Basra to lokacin da aka bude waɗannan birane a taw Umar jama'ar da suke waɗannan birane sai suka zo wajen Umar Allah ya ƙara masa yadda suka ce ya amiral mu'mini ya kai shugaban mu'minai inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadda li ahli najdin qarna suka ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen najdu manzon Allah ya iyakance musu qarnul manazil nan ne za su dau harami wa huwa jawrun an dariqina suka ce ya karkace ma hanyar mu an gane ko al-jawr abinda ake nihi al-mai kamar yanda Allah ya ce wa anallahi qasdus sabili wa minha ja'ir dan haka shi kanshi zalimci ba a ce masa ba jawrun domin karkace ma gaskiya ne haƙin da ba naka bane ba kace shi da suka ce wa huwa jawrun an dariqina wato wannan miƙaci qarnul manazil ya karkace ma hanyar mu wa in aradna qarnan in muka ce sai mun je can qarnul manazil zamu dau harami shakka alaina suka ce al'amarin zai tsananta akan mu zai zamanto akwai wahala akan mu qala sai Abdullahi dan Umar yake cewa fanzuru hazuha min dariqikum wato ku jiba abin da yi dabaranci shi karnul manazil ta kan hanyar ku an gane ko kirdadi wurin da yake ya zamanto yana dabaranta shi ma'ana wanda yake daidai da shi sai ya ce fa hadda lahun zata ir wato Umar sai iya kance musu wurin da ake kiran shi zata ir to dan haka kasancewar shi kanshi wannan aljufa miqatunmu wanda miqati ne na mutanen Sham miqati ne wanda yake na mutanen Masar da sauransu wurin da yake an wayi gari a cikin ruwa yake an gane ko kasancewar don haka sai mutane suka kayyade wurin da yake dabaranta shi wurin da ake kira shi da Rabiq Rabiq anan galibin jama'a suke daukar harami in su zo wannan wurin domin shi ba a cikin ruwa ba yake wanda tsakanin sa da nan kusan tafiya ce ta kilo 20 nan ake zuwa a je a dauko harami saboda shi jufa kin a cikin ruwa yake kenan sai aka kirda duk wurin da yake dabaranta shi yake kafada da shi ma'ana anan ake zuwa a dau harami to shine anan Umar sai yake ce musu fanzuru hazwaha wato ku yi nazarin abin da ya dabaranci shi karnul manazir ke min dariqikum daga kan hanyar sai yace fa hadda lahum zatiyar da suka yi iyakance suka nuna masa ga wurin da yake dabaranta wurin Umar sai ya iyakance musu wurin da ake kiran shi zatiyar wannan dai gaba daya na nuna mana yalwa ta addinin musulunci addinin musulunci addini ne wanda yake babu kuntatawa a cikinsa maimakon inda a ce akwai kuntatawa kaga ana iya kayyade wuri daya duk ta inda zaka fito dole sai ka kewaye wuri kaza zaka je ka dauki harami to amma dan kowa a yalwata masa kowane shashi daga cikin sasannin duniya bazan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kayyade ku waɗanda kuka fito daga waje kaza to ga inda ya dace ku dauka harami ku wanda kuka fito daga bangare kaza manzon Allah ya ce ga inda ya dace ku dauka to anan Umar sai ya nuna mana cewa in ya zamanto shi miqatin ya karkace ma hanyar da kake kenan sai ka da fikir daji kai nazari iya abin da yake ya dabanci wurin to anan zaka dauka ko yau jama'a suna iya kayyadewa wani wuri wanda yake na musamman in ya kasance ya karkace ma hanyarsu kamar inda shi anan Umar ya sanya su ce su je su yi nazarin wurin da yake dabaranta karnul manazir suka zo suka bashi labari sai ya kayyade wasu wurin da ake kiran shi da zatu ir mu je wannan babin cikin babi ne na wanda ya gabata babun ana haddathana abdullahi ibn yusuf قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك وتنافي كتشوى عبد الله بن عمر كتشوى للي من ظن أن صلى الله عليه وسلم da ya zo ba faha a nan Zulhulaifa manzon Allah sai ya durkusar da taguwarsa abinda ake kira da albabaha kasa wanda take shimfiɗe da duwalwatsai ita ce ake kira da albabaha an gane ko tare da cewa akwai albabaha wanda take sananna ta birnin makka amma duk wata kasa wanda duwatsu ne a wurin to tana karɓa wannan suna in ma ka ce al'abba kenan wuri wanda yake da duwatsu ko kuma albabaha kenan lafazi ne wanda yake mu'annas shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya durkusar da taguwarsa a nan Zulhulaifa fa salla biha manzon Allah yayi salla a nan to wannan salla wasu sune wasu malamai suka ce a to ai daukan harami yana buƙatar wata nafila raka'a biyu ta musamman duk wanda zai dau harami to sai yayi nafila raka'a biyu to amma a magana mafi inganci daukan harami ba shi da wata salla keɓantacciya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso Zulhulaifa a lokacin la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kasarin sallar raka'a biyu an gane ko kamar yadda az-zuhr a birnin Madina da aka gama az-zuhr manzon Allah ya fito da ya zo Zulhulaifa lokacin la'asar ya yi manzon Allah sai ya yi kasarin ta nan domin an bar gari sai ce fa salla biha manzon Allah yayi salla anan wa kana Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma yaf'alu zalik Abdullahi ibn Umar Allah ya kara musu yadda shi ko ya kasance yana aikata haka tare da cewa shi Ibn Umar ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya dawo daga bulaguro in dai ya biyo ta Zulhulaifa baza Allah sai ya yada zango a nan yayi nafila raka'a biyu to dan haka malamai suka jama'a hadisin tafiya da dawowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallah a nan don haka shi Ibn Umar shi ko da zaran ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata wani aiki na ibada kai kuma na al'ada ne in dai bai kebanta da shi ba to sai yayi kokarin kwatanta yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan yin wannan aiki a takeice dai shi daukar harami ba shi da wata raka'a ta musamman dan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu gadar kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك